daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 31, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na Biwa Africa dake a mita 22.5. Sai kuma tashoshin gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalon. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Asabar 11 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Sarfil, wani ma'aikacin kamfanin jirgin sama a birnin Seattle na jihar Washington ya sace jirgin sama ya tashi da shi kana yayin wasan bajinta, sannan ya je ya yi hatsari da jirgin. Shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da wani sakon Twitter da yammacin jiya Juma'a, yana yaba wa Mexico kada kuma yi barazana ga kasar Canada. To ma'aikacin sojan gwamnatin Iran kuma ta ce ta kashe wasu 'yan bandiga guda 10 da suke cikin kungiyar 'yan ta'adda na kasar.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa shugaban kasar Ghana ya yi wa ministocinsa garan bawul, sai dai kuma wasu 'yan kasar na ganin cewa
shugaban kasar Ghana na nada zan kwakufa ado bai jin kukan Ghana, bai jin kukan wato manyan garuka wanda suke cewa da a duba a gyara wannan lamari na yawan ministo.
Haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin mambobin daraktan hukumar da ke kula da harkokin jiragen ruwa a Najeriya a yayin wata ziyara da ya kawo mana nan Amurka. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum da barka da cikakkun labaran duniya mai karatu ba ya ko makili. Wani ma'aikacin kamfanin jirgin sama a birnin Seattle na jihar Washington ya sace jirgi ya tashi da shi kana yi wasannin nuna bajimta kafin jirgin ya hatsari da shi a tsibirin Cape Horn wanda ke kudancin Puget mai cike da ɗimbin jama'a da yammacin jiya Juma'a. Babban jami'in 'yan sandan karamar hukumar PS ya ce ya faɗa a wani sakon Twitter da ya aike yana cewa dan shekaru 29 da haihuwan kuma ma'aikacin kamfanin jirgin saman ya ɗauki jirgin ne mai tagwayen inji daga filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa a Tacoma da ke birnin Seattle. Babban ɗan sandan ya kwatanta wannan lamari da kisar kai. Masu kula da zirga-zirgar jiragen sama sun ce sun ji ana kiran shi wannan mutumin da suna Rich, ana ce masa ya sauka da jirgin. Constance Van Mohelen shi ne babban jami'in aikin kamfanin jirgin sama na Horizon Oil mai wannan jirgin saman, ya faɗa a sakonsa na Twitter cewa muna mika ta'aziyya ga iyalai na mutane da ke cikin wannan jirgin da kuma ma'aikatanmu na Horizon Air da kuma Alaska Air. Sai dai kamfanin wato na Horizon Air bai bayyana sunan mutumin da ya ɗauki jirgin ya je hatsari da shi da yammacin jiya Juma'a ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya aike da wani sakon Twitter da yammacin jiya Juma'a, yana yaba wa kasar Mexico kana kuma yi barazana ga kasar Canada. Sakon Twitter na Trump yana cikin kokari da shugaban ke yi na sake tattaunawa akan shirin cinikayya na tsakanin kasashen arewacin nahiyar Amurka ko kuma NAFTA da ake kira a takaice. Kalaban nashi ga Mexico suna da sassauci, wani lamari da ba a saba ji ba daga bakin Donald Trump akan 'yan kasar Mexico da ma Mexico ɗan kanta. A lokacin yakin neman zaɓensa, Trump ya lashe takobi sai ya tilasta wa Mexico ta biya kuɗin gina katanga tsakanin ƙasashen biyu, lamarin da ya gaza cimma tun hawansa mulki. Ya kuma kwatanta 'yan Mexico masu fyaɗe a lokacin kamfensa. Trump ya ce harkoki tare da Mexico na inganta. Ya ce a riƙa kula da ma'aikatan kamfanin ƙera motoci da manoma ko kuma ba za a ci gaba da hulɗa ba. Shugaban Amurka ya yi kalamai masu daɗi ga sabon shugaban Mexico mai jiran gado Andres Manuel Lopez Obrador, wanda zai fara aiki a matsayin shugaban ƙasar cikin watan Disamba. Ya ce sabon shugaban na Mexico cikakken ɗan tijo ne. Sai dai kalaman na Trump sun canza akan ƙasar Canada, yana mai cewar Canada ta saurara saboda haraji da shingayen cinikayya da take sanyawa sun yi tsanani. Ma'aikatan sojan
gwamnatin Iran ta ce ta kashe wasu 'yan bandiga guda 10 wanda suke cikin wata kungiyar 'yan ta'adda na kasar. Sojojin gwamnatin sun ce sun yi arangama da kungiyar 'yan ta'addan ne da yammacin jiya Juma'a a kusa da wani gari na yankin Kurdawa a gunduma arewa maso yammacin Azerbaijan ta yamma da ke kusa da iyakar Iran. Bayan fatattakar 'yan ta'addan, ma'aikatar sojin ta faɗa a wata sanarwa cewa ta kwace mukamai da harsashai da kuma na'urar sadarwa masu yawa a hannun 'yan ta'addan. Iran ta dade tana fama da 'yan tawayen Kurdawa a yankin a shekaru da dama. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Kenya suna kokarin korar dubban mutane da suka ce sun mamaye gandun dajin Masi Mau, inda tafkoki da ke baiwa kogi da dama ruwa a yankin Afirka ta Gabas suke faruwa. Su 'yan kamori zaunar daga unguwar Kalejin sun ce wasu attajirai masu sayar da filaye ne suka damfare su da takardun filaye na dabu. A cewar wakilin muryar Amurka a yankin Narok da ake kira John Indiso, ya ce babu wanda hukuma ta gurfanar da shi a gaban doka akan wannan zargi da su 'yan kamaurin zauna suke yi na damfarar su da aka yi. Kazalika babu wanda aka bar ya biya diya akan wannan akan ga waɗanda ake koran. Samuel Towat mazaunin gandun dajin Masi Mau ne tsawon shekaru 30, amma ya ce da 'yan sanda suka je wurin a farkon watan Yuli sun lalata masa shagon sayar da filawarsa, wanda shi da matansa biyu da 'ya'yansa 14 suka dogara a kai domin samun abin masarufi.
Yan
sanda sun isa wurin ne a cikin mota suka fara tarwatsa mutane da ke zaune wurin. Ya ce idan suka ganka kuwa to fa ka shiga matsala domin za ka sha duka. Sai dai 'yan sanda sun musanta yin amfani da ƙarfin tuwo yayin da suke ƙoƙarin koran mutane da wanda yawansu ya kai 12,000 a gandun dajin Masi Mau. 'Yan sandan wato ko kuma wannan wani abu ne da aka saba gani a kowane lokaci, saboda ba wannan ne karo na farko ba da aka fara koran waɗanda suke zaune a yankin gundumar ko kuma gandun dajin. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasar Siriya ta ce mayakan sama na ƙasar sun yi ɓata kashi da abokan gaba a yankinsu da ke kusa da iyakar ƙasar da Lebanon da yammacin jiya a yankin Damascus. Kamfanin dillancin labaran Siriya na Sana'a ya ce sojojin na saman sun yi rigima da abokan gaban ne yayin da suka kutsa a sararin samaniyan yankin Dar al-Sha'ir a yankin da ke Damascus. Siriya da kuma Syria Observatory masu sa ido a kan yakin Siriya sun ce ba san wanda ya kai harin ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, za mu buɗe rahotannin namu ne daga ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasa Nana Akufo ya yi wa ministocinsa garin bawul kamar yadda za ku ji daga wakilin Marduwan Abbas.
Canjin da ga baki ɗaya ya shafi ministoci 11. Wani jawabi da daraktar sadarwa Eugene Ahin ya sa hannu a kai ya ce John Peter Amewu, tsohon ministan filaye da albarkatun ƙasa yanzu shi ne ministan makamashi, tsohon ministan Buronga Hafukoki Asana Kiremene ministan filaye da albarkatun ƙasa, tsohon ministan labarai Mustapha Abdulhamid yanzu shi ne ministan birane cikin kusurwowi da raya zango, yayin da muƙaddashinsa Kojo Opon Nkrumah ya zama ministan labarai. Amfin abona Washington Morrison ne ministan ma'aikatar jinsi, yara da kariyar rayuwa. Tsohuwar jakadiyar kasar Italy Paulina Abayede ta zama ministan jihar sama masu gabas. Tsohon ministan birane da ke cikin kusurwowi da raya zango Alhaji Abubakar Sadiq Boniface yanzu ya zama ministan ƙasa a ofishin mataimakin shugaban ƙasa. Tsohon ministan jihar sama masu gabas Roxanne Bukari yanzu ya zama ministan kasa ne a ofishin shugaban kasa tsohon ministan na matasa da wasannin motsa jiki yanzu shine mukaddashin ministan labarai tsohuwar ministan jinsi matasa da kariyar rayuwa Afisa Jaba yanzu tace jakadiyar kasar Italy kwararre akan mulki da siyasa Fred Oduru yayi magana akan canjin yana mai fadan cewar wasu canjin sun zama dole misali na Amewu a makamashi sai dai ga jiddadin kari da aka samu ba da kuma canji da aka yi a ma'aikatar tsabta wadda sabuwar ma'aikata ce akan baiwa matashi kamar kojon kurma ministar ma'aikatar labarai ko cewa yayi yayi abin azo a gani a matsayin sa dan jarida da ya shiga siyasa kuma ya burge yayi aiki mai kyau don shi ina jin zabi ne mai kyau kuma abin koyi ga matasa dake da burin shiga siyasa ga kuma yadda Muhammad Nazir Sa'id na rukunin sadarwar NDC da mamban jam'iyyar NPP kuma tsohon jakadar kasar Ghana a kasar Guinea karkashin mulkin Kufuor Baba Sharif suka ga canjin
shugaban kasar Ghana na Nana Akufo Addo bai jin kukan Ghana bai jin kukan wato manyan garuka wanda suke cewa da a duba a jara wannan lamari na yawan ministry bayan haka mutanen da aka yi ai ba wani saki aka yi ba kamar musical chairs ne aka cire wannan aka koma can aka sake mu mutane daki ba wai an sake mutanen bane dan banda ministan da aka kora bai wato an ka karara kan cewa yana son yayi kudin gane banna aka kawo sabon minister ba wanda kuma da aka sake ci
ko wani gwamnati in yazo misali a ina dubai irin ayyukan da ake yi na farko kuma sanan na biyu kuma kusan gwamnati duka in ya kafa sabon gwamnati akan duba wani sa shekara daya ko shekara daya rabi ko kuma shekara biyu sai shi wurin garan bawo amma duka a cikin kuma hikima na gwamnati ko kuma mai tafiyar da wannan gwamnati ina ganin cewa in wannan yayi aiki sosai kan da ya kamata to ina son wannan ilimin sa da ya sa ya kawo canje-canje da cigaba ya kuma koma da shi ya sake masa wuri ya koma da shi wurin kuma su sannan wannan cigaba da aka samu kuma ya iya ya gyara wannan wurin kuma
Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Redwan Abbas idan muka je Najeriya kuma Alhaji Umar Sha'ib da ke zama ɗaya daga cikin daraktocin hukumar da ke kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a Najeriya ne ya kawo wata ziyara aiki na Amurka domin neman hanyoyin da za su magance wasu matsaloli da suke fuskanta kamar yadda za ku ji daga bakin sa a wata hira da suka yi da abokiyar aikin mu Jummai Ali wanda ta fara tambayar su dalilin wannan ziyara ta su
abin da kan America shine mun zo mu duba a gidajen ruwa na America saboda ƙara ilimi game da yanda suke tafiyar da gidajen ruwan su saboda mu inganta namu na Najeriya mu ƙara inganta namu
gidajen ruwa ko kuma tashoshin gidajen ruwa
tashoshin gidajen ruwa
ta wani hanyoyi kuke son ku me kuke son ku koya da za ku je ku inganta na Najeriya da su
na'am abin da muke abin ga mu samu muke so mu koya saboda inganta saboda suna abun ga daukan jiragen ruwa da suke zuwa wajen su sun fi namu yawa yanda su kuma suke tafiyar da ayyukan kwashe kaya idan jirgi ya zo a yi evacuating kayan da ke jirgin ruwan nan da wuri ba tare da bata lokaci ba kuma bayan yanda muke samun wasu bata lokaci a yanda muke namu irin kayayyakin da suke amfani da su na wannan kwashe kayayyakin da kuma irin ya suke magance matsalolin motoci trailer manyan motoci masu kayan kwace abin ga gidiya kayan nan daga jiragen ruwan a shigar da shi kasan abin ga America
kaman container kake nufi
kaman container
to
kin san a wajen mu mukan samu matsala idan aka dauki wa'annan kayan za a fito da shi akwai wanda ake kira gridlock wato motoci da suke toshe hanyoyin shiga da fita a papa abin yawa to ya suka yi irin domin sun sa suna samun irin wannan matsalan ya suka yi wajen magance irin wannan
irin wannan cinkoson
yana cin abubuwan da muka zo muka duba mun kuma zo mu domin akwai abin da muke kira abin ga muna son mu yi master plan wato abin da ake kira taswira kenan ko
ko shiri
na wa shiri na shirye-shirye abin ga wanda sun yi na master plan na wajen abin ga sheku 25 yanda za mu sake kintsa a filan jiragen ruwan Najeriya.
Wato kuna son ku yi musu kwaskwarima ne?
Muna son ku yi kwaskwarima mu inganta abin nan irin yanda muke tafiyar da ayyukan namu. To abubuwan suna nan da yawa, mun dai kokari mun tafi kuma mun fahimta abubuwa da yawa da muka zo muka duba irin da suka tafi da nasu.
To bisa abubuwan da kuka yi nazari ko kuma kuka koya, wace tsaraba za ka kai gida Najeriya?
Tsaraba da zan kai gida Najeriya game da wannan yanda suka tafi da nasu, in kika lura abin nan irin cranes wato abubuwa masu abin kwashe kaya da gidajen ruwa su sauke idan jirgin ruwa abin ga yazo. To mun koyi irin wannan akwai domin tabbas ayyuka yakin da ake wannan ayyuka ba mu da su a Najeriya. To ya za mu yi mu samu irin wannan a kayayyakin? Suwa za mu iya abin ga za mu kirawowa su zo su duba abin ga? Domin dole sai mun samu wanda za su zo su duba wanda za su abin ga namu din, sannan kuma ga wa za mu engaging su taimaka mana irin wannan aikin? Mun koyi abubuwa da yawa ire-ire wannan mun koyi su kam tabbas, da kuma ya za mu yi yanzu za mu magance wannan cunkoso da ake yi a hanyoyin shiga abin ga tashoshin jiragen ruwa kamar matsalan da muke samu ha abin nan a Papa Grido? Wani kamfani za mu iya zuwa za mu kirawo su suba yanda za su mana namu kuma ga yanda za mu gyara namu?
Alhaji Umar Sha'ibi kenan a tattauna wasu da Jummai Ali. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 10:16:16 ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraron mu da ke son bayani kan hannun jari, da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Husaini Dan Kasuwa masu son sanin kasar da ta fi nomar shinkafa a duniya. To ga wanda ansar su Shamsuddin kan hannun jari, ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad, kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari.
Wato hannun jari kaso ne na kamfani. Wato alal misali, yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun haɗu suna so su kafa kamfani, mutum na ɗaya ko a ce Malam Usman zai kawo naira 10,000, Malam Abubakar ya kawo naira 10,000, da kuma Malam Muhammad ya kawo naira 10,000, kaga an haɗa an samu naira 30,000. To 30,000 ɗin nan a yanda aka kasa shi, kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi ɗaya bisa uku na wannan kamfanin. Wato za a iya cewa kowane idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda 30,000 ne, za a ce to Malam Muhammad yana da hannun jari guda 10,000 a ciki, wanda yake zaman kashi ɗaya bisa uku, Malam Abubakar yana da kashi ɗaya bisa uku a zaman hannun jari guda 10,000, da kuma shi Malam Usman shi ma yana da shi. To da 30,000 ɗin nan da aka hada, za a ɗauke shi ne a je a yi harka, ko kaya za a saya a sayar, koko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki, koko wani abin da za a yi da shi. Duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden, idan an zo raba shi, za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudunmawan kenan. To hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani. Masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai, kamfanuka, gwamnatoci, da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko kuɗaɗen pension. Wato sayan hannun jari kamar yanda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa, idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ka rike shi domin gaba idan za ka sayar ka ƙara bukata. Kowane ne a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru 18 kuma za ka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka, to za ka iya sayan hannun jari. Ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa. Ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan. Ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market, ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta. Kasuwa ta biyu wato secondary market shi ne kasuwan da za a saya ta wurin dindale a wurin wanda ya saya daga kamfanin afari. So alal misali lokacin da kamfanin Guarantee Trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya, a lokacin kai kuma Mallam Shamsu ba ka da halin da zaka saya, sai yazo ya zama na cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu, ni kuma a lokacin ina da buƙatar kuɗi. Idan na dauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min, kai kuma zaka dauki kuɗin ka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka, za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari, shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na, shi kuma ya bada kuɗin ka. So hannun jari na sun koma hannunka, ni kuma kuɗin ka sun dawo wuri na. So sayan hannun jari ana iya ta kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani, kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda zaka saya a hannun wani. Wato saya da sayan hannun jari daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa. Bambancin kadai shine abin da ake saya. Dalilin da yasa ƴan kudu suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili bane illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu. To kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen Turanci, kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba, koko ba za a abu nan. Sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani. Kamfani kuma da suke za ka iya saya a kan kasuwan hannun jari guda 196 ne. Idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma za ka iya sa hannu, kuma kana da kuɗaɗe, kana da niyan sayan hannun jari, to duk dillalin da ka je wurin shi za ka iya saya. Kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan, yanda za ka sayi masara ko yanda za ka sayi awaki ko yanda za ka sayi shanu, haka yake. Bambancin kaɗai is maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya, za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza. Idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan za ka bada a je kasuwa a sayar maka ajiya a baka kuɗi. Wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne, kuma ga kuma adadin shi da farashin da ka saya.
Watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara za ka so ƴan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada.
Shawaran da zan ba duk wani ɗan arewa balle ma wanda yake harka ko ma'aikaci wanda yake samun ƴan kuɗaɗe ko mi ƙanƙantansu, zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jarin nan, a shiga harkar saya da sai da hannun jari. Dalilin da yasa na faɗi haka, shi hannun jari gara baya cin shi, hannun jari baya rubewa, farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yanda kamfani take tafiyar da harkokinta. Idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa, to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa. Idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa, to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa. Saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala, ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara, ba abu bane da za ka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci, ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar. Abu ne da idan ka sayi shi naka ne, idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa. Kuma hannun jari yana da wani abu guda daya, yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda Allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko a baka kuɗaɗenka. To mutanenmu sun saba da harkan ga wuri ga waina, ka saya kana ganin shi ka jibge kaya a store kana kallon su. Amma hannun jari ba haka yake ba. Hannun jari takarda ne za a baka, kuma takardan nan zai gaggata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne, kuma ba abu bane da zai lallace, ba abu bane da zai ɓace. Kai ko takardan ya ƙone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sayi hannun jari shekara kaza ko rana kaza. na farashi kaza za a binci ko maka a cikin maka a ce kware da gaske ga hannun jarin da kaya yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin na akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka cika karbi bashi a banki kana iya bada shi kaman jingina kaman yanda zaka bada gidanka kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau watan azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin gidanka ko ko kudin mota kaga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iya ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jarin yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka
to sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein dan kasuwa game da kasar da tafi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayin ta na lokaci mai tsawo kamar yadda abun yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata dan haka ga abin da ya saukaka kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4 na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan 152 da 600 wanda shine kashi 21% na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da 45 da 141 wanda shine kashi 9.6% na shinkafar da aka noma a shekara ta 2012 a duniya ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan 43 da 661 da 569 wanda shine kashi 6% na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da 800,000 wanda shine kashi 5.2 na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Burma ko Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu abadadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
to madalla gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokacin da zan karanto ka an daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau cewa matasa da fatan za a guji tsunduma kai cikin harkar bangar siyasa musamman maganin yadda aka fara bangar siyasa a kasar mu Najeriya domin dai babu abin da ke ciki sai tarin tullin nadama da kuma da na sani sako daga Shehu Adamu Rajau sai kuma sakonmu na gaba da ya fito sakon hadin gwiwa ne da ke cewa muna jajantawa al'ummar jihohi 8 da ambaliyar ruwa ta shafa a jamhuriyar Nijar muna fatan Allah ya mayar musu alkhairi waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu da rahama sako daga Bahari Yahaya Nguru jihar Yobe da Kinun Sani Nusar Yobe sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna kira ga al'ummar kasar Mali da su kasance masu bin doka da oda a yayin gudanar da zabe zagaye na biyu a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu domin kauce samun tashin hankali sako daga Hayya Danno Azari da Kadora Digaga dan Fulanin Warji a jihar Bauchi to kaɗan daga cikin sakon da suka samu kasamuka muku kenan a yanzu amma ga baba ya da mana labarai amma wannan karan a takaice
wani ma'aikacin kamfanin jirgin sama a birnin Seattle na jihar Washington ya saci jirgi ya tashi da shi kana yayi wasannin nuna bajimta kafin jirgin ya hatsari da shi a tsibirin Ketron da ke kudancin Puget mai cike da dimbin jama'a da yammacin jiya Juma'a babban jami'in 'yan sandan karamin hukumar PS ya faɗa a wani sakon Twitter yana cewa dan shekaru 29 da haifuwar kuma ma'aikacin kamfanin jirgin sama ya dauki jirgin ne mai tagwayin inji daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a Tacoma da ke birnin Seattle
To madalla a gaishe ka masu rawu anan makakashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da rinsa ku ji mu dauke da wannan sabon shirin cike har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya yanzu a madadin
baba ya koma ki
da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek da muka fi sani da zanga zanga ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a gogon Najeriya da Niger karfe 8:30 a gogon Ghana assalamu alaikum
Vous écoutez VOA Afrique.